Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yakub makere ne da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 22 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanin labarai.
To baba, sakataren harkokin wajen Amurka ya tabbatar da cewa yunkurin China na faɗaɗa ayyukan tattara bayanan sirrin soja a Cuba abin damuwa ne ga Amurka. Ana tsammanin cewa sama da mutum 30 ne suka mutu a sanadiyar nitsewar jirgin ruwa a tsibirin Canary Islands a Spaniya. Sannan karar bindigogi da makaman artillery a babban birnin Khartoum da Omdurman ya sake jefa fararen hula cikin rudani.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji fashin baki akan shirin karin albashin shugaban kasa da manyan jami'an gwamnatin Najeriya wanda ya kai sama da kashi 100.
Wato na yadda da masu korafin cewa yanda ake ta matsalar rayuwa gashi an janye tallafin mai da sauransu, wato wannan kamar ba lokacin da ya kamata a ce an bijiro da ita wannan maganar ba ne ba.
A jamhuriyar Kabar kuma, gwamnatin kasar ce ta tashi haikan domin ganin rage almubazzaranci da dukiyar kasa da jami'an ta ke yi. Kamar kowace safiyar ranar Alhamis, yau ba muna tafi da shirin domin iyali na alheri Grace Abdu, amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sabahin wannan rana ga labaran duniya. An ci gaba da gwabza kazaman fada a safiyar jiya Laraba tsakanin sojojin Sudan da rundunar tsaro ta RSF a ciki da kewayen Khartoum, babban birnin kasar Sudan, bayan da wa'adin yarjejeniyar tsagaita bude wuta na sa'o'i 72 ya kare, yayin da wa'adin yarjejeniyar tsagaita bude wutar ya kare a jiya Laraba. Karar bindigogi da makamai a Khartoum da birnin Omdurman ya sake jefa fararen hula a cikin fargaba. Wani mazaunin Khartoum, Ammar Hassan, ya ruwaito jin karar bindigogi a yankin sashin kere-kere na soji, wani yankin da ke karkashin ikon sojojin kasar wanda rundunar tsaron RSF ta yi yunkurin karbe ikonsa lokuta da dama ba tare da samun nasara ba. Sojojin Sudan da RSF sun kwashe sama da watanni 2 suna gwabza fada, inda suka lalata babban birnin kasar tare da haifar da tashin hankali a Khartoum da kuma yankin yammacin Darfur. Sama da mutane miliyan 2.5 ne suka gudu daga gidajensu a bisa alkalman Majalisar Dinkin Duniya. Yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta kwanaki 3 ta haifar da wani yanayi mai sauki a sakamakon dakatar da fadar. Kana mazauna Khartoum da Omdurman sun samu damar fita daga cikin gidajensu domin nemo abinci. Dan shugaban Amurka Joe Biden, Hunter Biden, ya amsa aikata kananan laifuka 2 a wannan makon, yayin da 'yan Republicans suka ce amsa laifin da ya yi ba zai hana su ci gaba da binciken shugaban kasar da iyalansa ba. 'Yan Democrats kuma sun ce laifukan ba su kai waɗanda ake tuhumar tsohon shugaban kasa Donald Trump da su ba. Shugaban Amurka ya nuna goyon bayan shi ga ɗansa Hunter Biden, wanda ya wata yarjejeniya da masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya game da tuhumar ƙin biyan haraji da laifin da ya shafi mallakar bindiga. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar dokoki, kamar kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy, suna sukar matakin ma'aikatar shari'a na amincewa da wannan yarjejeniyar. McCarthy ya ce idan kana babban dan adawar siyasar shugaban kasa, ma'aikatar shari'a za ta yi yunkurin tura ka gidan gyara hali, amma idan kai dan shugaban kasar ne sai ka samu hukunci mai sauki. Su kuwa 'yan Democrats sun ce wannan misali ne na yadda tsarin shari'ar Amurka yake aiki kamar yadda ya dace. Wani masanin tarihin siyasa a jami'ar George Washington, Mata Dalek, ya ce wannan wani al'amari ne da ba a taɓa gani ba a tarihin siyasar shugabancin ƙasar Amurka.
To an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, a jiya Laraba ne hukumar tattara haraji da tsara albashi a Najeriya ta ce tana shirin karin kashi 114% akan albashin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa da kuma gwamnonin jihohi da 'yan majalisu da ma manyan alkalai da sauransu. mutum da ya haifar da cece kuce a kasar. Malam Hassan Jibiya mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a nan Amurka. Ya mun sharhi akan yadda yake kallon batun ƙarin albashin a kasar da ma'aikata ke kokawa akan rashin albashi mai gwabi yana mai cewa
gaskiya abu ne wanda yake da za a iya tambaya a kai alal misali, amma ni a fahimta ta wato wani aiki ne aka faro da shi tun watannin da suka gabata ko shekarun da suka gabata na wannan hukuma wadda take ita aka ba wa alhakin duba albashin su waɗannan shugabanni wato shugaban kasa, mataimakin shugaban kasa, 'yan majalisu da alkalai da gwamnoni da sauransu su duba yanayin albashinsu da yanayin tsari na rayuwa da yanayin tsarin rayuwarsu da abin da mulki yake buƙatar su da su. To suka zo suka ba da wannan shawarwari na ganin cewa ya kamata a ce an ƙara wani albashi wanda an ce rabon da a ƙara masa albashi tun shekarar 2007. Wato na yadda da masu ƙorafin cewa yanda ake ta matsalar rayuwa gashi an janye tallafin mai da sauransu, wato wannan kamar ba lokacin da ya kamata a ce an bijiro da ita wannan magana ba ne ba, amma abinda nake gani kuma ina ganin cewa kamar wani fata ce mai kyau ga tunda yanzu haka akwai maganar neman ƙara wa ma'aikata albashi suma saboda wannan raɗaɗi na janye tallafin mai. To ai kaga ba yiwuwa yanzu wannan magana ta bijiro a ce kuma su za a hana na gama gari baki ɗaya. Ina ganin muka jira muka ga aka yi hakan, to lalle masu sharhi da ƙorafi suna da hurumi da za su fito su wannan ƙorafi. Amma wannan aiki ne wanda aka fara shi tun a waccan gwamnatin, ba yanzu ne ba aka kirkiro shi, wanda ai kamar rahoto ne yanzu aka gabatar.
Yawa, to kamar yadda ka ambaci ƙungiyar Kwadago, a baya an hana ta yin yajin aiki akan janye tallafin man fetur, sai kuma gashi an ce shugabanni ko kuma za a ƙara ma shugaban ƙasa da ne manyan 'yan siyasa albashi har wurin kashi 100 da 'yan kai. Baka ganin za ta ga kaman an yau da reta ko kuma a abinda ake yi ba talaka ake tunani ba?
Eh, gaskiya kamar yadda na ce maka, wato lokacin da aka bijiro da wannan maganan kaman bai dace ba, amma aiki ne aka faro tun daga waccan gwamnati yanzu ya kai gabar da za a bada rahoto a kan shi da abinda kuma ake bada shawara a yi. Kirare da za a ci gaba da yi shi ne ya kamata su ma sauran ma'aikata na ƙasa baki ɗaya. Yanzu ana fatan cewa wannan magana da ke tsakanin kasan an ce ma ƙungiyar Kwadagon ta dakatar da yajin aikin ta, za a duba wannan ƙorafi kamar yadda ita gwamnati ta yi masa alƙawari, za a duba wannan ƙorafi na ƙara albashi saboda gwamnati ta yarda cewa janye tallafi ya jefa mutane cikin wani mawuyacin hali. To abinda za mu zura ido mu gani shi ne shin gwamnati tun daga wannan magana ta bijo, tun da kila da ba a gabatar da wannan rahoton a bayyane ba, kila ba za mu lallai wato a san cewa da an ƙara albashin ba. Amma yanzu tun da an san cewa su waɗanda suke shugabanni za su samu wannan ƙarin albashi har sama da kashi 100, to ka ku ga ai ina ga wannan labari ne mai daɗi ga ita ƙungiyar Kwadago da ma'aikatan ma Najeriya. Ba wai abin da za a ta mamaki ba, to wani makami ne da za su iya komawa da shi wajen teburi na ainihin wannan muhawara da za a tafka kan magana cewa ya kamata a ƙara albashi, sannan an yadda za a ƙara kashi nawa shin za a ƙara ma ma'aikata, shi ne nake gani.
To Malam Hassan, kana ganin akwai buƙatar gwamnati ta fito ta yi bayani ta bari abin da 'yan ƙasa su san cewa wannan aiki ne na wata hukuma da doka ta ɗora mata, amma ba wai gwamnati ce ta ce a yi ƙarin albashi ma ainihin shugaban ƙasa da manyan 'yan siyasa ba?
Kwarai kuwa ya kamata a ce duk wata gwamnati da ta san abin da take yi tana da ainihin wani ne wato kare muradinsu ko kuma yaɗa muradinsu da kuma warware irin waɗannan maganganu idan sun taso a kafafen yaɗa labarai. Ya kamata a ce sun fita tun yau da maganar nan ta bijiro ko tun jiya ne a ce sun fita kafafen yaɗa labarai suna ainihin yin bayani kan me ya faru har wannan magana ta bijiro yanda aka yi aka zo a wannan mataki. To saboda in ba haka ba gwamnati za ta yi bakin jini ta fara da wani irin bakin jinin da zai wahala ta iya wato gyarawa. Ana fama da rabin janye tallafin man fetur din nan ga abubuwan yau da gobe komi kayan masarufi sun ƙara tsada. Harkar kayan sufuri komi ya ƙara tsada, kuɗin mota ne, kuɗin mashin, kuɗin adidi sau komi ya ƙara tsada. Ga rashin wuta ana ta fama da shi, ga kuma yanayi na hutu da sallah da za a shiga. So bai kamata a ce a wannan gabar ba a ce an bijiro da irin waɗannan maganganun. Shi yasa su ainihin jami'an yaɗa labarai wanda suke wakiltar gwamnatin tarayya ya kamata a ce wato sun fita a kafafen yaɗa labarai suna ta ainihin warware wannan maganan da kuma yin ƙarin bayani cewa ga abin da wannan magana take nufi, ba kuma albashi ne da za a ƙara ba ko za a yi yau yau ɗin nan. Ainihin sai shugaban ƙasa ya ɗauka ya kai majalisa, sannan kuma a iya abin nan a iya ainihin aikatar da shi, aiwatar da shi.
Malam Hassan Jibiya kenan mai shirya kan harkokin yau da kullum ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Sama da bakin haure 30 ne ake fargabar sun mutu bayan da wani karamin jirgin ruwan kwale-kwale da yake kan hanyarsa zuwa tsibirin Canary a kasar Spaniya ya nutse a jiya Laraba, a cewar wasu kungiyoyin da ke kula da al'amuran bakin haure waɗanda suka soki lamarin Spaniya da Morocco na rashin kai agaji da wuri domin ceto fasinjojin jirgin. Kungiyoyin Walking Border da Alarm Phone sun ce jirgin na ɗauke ne da kimanin mutane 60. Cibiyar da ke gudanar da ayyukan ceto a tekun Spaniya ta tabbatar da mutuwar mutane biyu daga cikin kwale-kwalen waɗanda suka haɗa da wani ƙaramin yaro da kuma wani mutum. Kana sun bayyana cewa jirgin ruwan sintiri na Morocco ya ceto mutane 24. Wannan bala'in ya janyo suka daga 'yan rajin kare haƙƙin bakin haure waɗanda suka ce jirgin ruwan yana yankin da ƙasar Spaniya za ta iya kai masa ɗauki bisa dokokin duniya. Ma'ana Madrid ce ya dace a ce ta jagoranci aikin ceton a maimakon Rabat. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar aiki a Beijing domin inganta dangantakar da ta yi tsami tsakanin Amurka da China, jaridar Wall Street Journal ta ruwaito cewa Beijing ta fara tattaunawa da Cuba domin yiwuwar wato kafa cibiyar China ta horon soji a tsibirin. Blinken ya tabbatar da rahoton a ranar Lahadi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a London. Tun farkon watan nan dai, Blinken ya tabbatar da cewa China ta kafa cibiyar aikin tattara bayanan sirri a Cuba tun shekara ta 2019. Wata mai magana da yawun bakin ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ba ta da wata masaniya a game da wata yarjejeniya tsakanin China da Cuba. Ta kuma ƙara da cewa fatar Beijing ita ce ɓangarorin biyu za su mai da hankali akan muhimman batutuwan da za su inganta batun amana da zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bayan kwashe shekaru da dama da shugaban kasar Kamaru ke gargadi kan barnatar da dukiyar kasa da jami'an gwamnati ke yi ba tare da samun nasara ba, shugaban ya umarci Prime Minister sa da ya sake jan hankalin ministoci dangane da wannan batu, inda shi shugaban ya fi mai da hankali a kan makudan kudade da ake kashewa wurin balaguron jami'ansa da kuma yawaita amfani da man fetur fiye da kima. Maimunatu Sadu na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto ta aiko mana.
Ba karo na farko bane da shugaban kasar Kamaru Paul Biya yake yunkurin daukan mataki kan kauracewa almubazziranci da gwamnatin sa ke yi tun a shekara 2014 har zuwa 2020, inda ya bi hanyoyi da dama saboda ya cimma manufa kamar canza gwamnatin sa, amma kuma ba a cimma nasara saboda yana yawan sake maimaita daga cikin ministocin nasa, inda ya sake jaddada kira ga gwamnati bisa ga haduwar ministoci lokaci ranar 27 ga watan Afrilu 2023 inda firaministan ke umartan takwarorinsa da rage almubazzaranci da kudaden gwamnati sakamakon wannan cece-kucen da ke yaduwa a sassan Kamaru haka ya sa wasu daga cikin 'yan siyasar Kamaru kamar Vincent de Paul Yedi mamba ne a jam'iyyar PCRN ya tofa nasa kamar haka gwamnatin kasar Kamaru tana rayuwa cikin almubazziranci kuma mutane sun fi mayar da hankali ne kan bukatunsu ba na al'umma ba har kuma idan ba su iya mutunta matakan da shugaba Fulbe ya dauka ba da wuya a samu ci gaban lamarin
gérer en fonction de leurs propres intérêts.
Raymond Moïse Ngijol Ngom, baba mamba a jami'ir SDF, Social Democratic Front, ya kuka dangane da almubazziranci da ake fuskanta a kasar.
Que quand nous voyons le train de vie,
yayin da muke ganin salon rayuwarsu da na makusantansu ya kamata ku gane ba za su amince a yau da a cire musu hanyoyi na more rayuwar ba mun karanta a shafukan sada zumunta wajen ma ajiyar motocin kawai abin ka zo ka gani ne da kuma a yayin bikin ranar haɗin kan ƙasa da ya gudana cikin watanni da suka gabata motocin da aka jeranta an kiyasta a sama da biliyan goma na Francifa
est estimé à plus de 10 milliards.
Sani cewa yana da matukar wahala a aiwatar da gyare-gyare a tsarin siyasar da aka kwashi shekaru 40 ana yi inda Raymond Moyi ya sake yin bayani kamar haka.
Il n'y a pas de volonté politique pour réduire.
Babu wata manufa ta siyasa don a zahiri a rage tsadar rayuwar gwamnati matukar dai 'yan kasar Kamaru za su ci gaba da dafawa wannan gwamnatin baya na yi imani cewa babu abun da zai canza don haka ya kamata 'yan Kamaru su dau matakai wajen yankewa wannan gwamnatin hukunci ya kamata a fara daga kan 'yan majalisar dokoki da ya kamata su yi aiki kamar yadda ya kamata
que rien ne changera.
Wani babban dan siyasa ne da ya buƙaci a sai sunansa ya tofa nashi kamar haka.
Les députés eux-mêmes sont déjà choyés. Ils sont choyés.
Su kansu wakilan ana rarrashin su ne. Hakan yasa duk wasu abubuwa da suka mallaka yana mantar da su gudanar da ayyukan su kamar kula da buƙatun al'umma da wasu ayyuka kamar tabbatar da kudaden da za a gudanar da wasu ayyuka da kuma su kasance masu sa ido ga lamuran al'umma.
Le budget d'investissement. Est-ce que les députés jouent le rôle de contrôleur.
Maimunatu Sadu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru.
To a gaida Maimunatu Sadu da wannan wato rahoto da ta aika mana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba.
Malamai kamar wannan abin ya shafe ku kuma misali wannan matsalar da ake magana na duk da kun yi karatu amma wasu daga ciki ana zargin ku cewa idan al'amari ya bujuro ba ku tsaya ku karanta shi ku fahimce shi kawai sai ku hawo mambari ku faɗi matsaya ba ka ganin watakila irin waɗannan abubuwan su ma suna mayar da hannu a gobe baya musamman akan abin da shahu ma tunda matan nan mutane masu da ake bukata a rilita su misali.
Tambayar da muka ce ku biyo mu bashi kenan makon da ya gabata inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Aisha Aliyu Tijjani da comrade Yahaya Shu'aib Ngogo da kuma Ustaz Abubakar Abdusalam Baban Gwale wanda ya bayyana cewa
gaskiya ne wannan abu da ka faɗa haka ne maganar malamai wani lokacin ko a mafi yawan lokuta su ma kamar ragowar mutane akwai gandar amma fahimci abu tukunna sannan a yi bitarsa yanzu kamar shi wannan GEO din wannan Gender and Equal Opportunity Bill din ai sai da aka yi masa karatu na ɗaya a majalisa ba a yi farga ba aka yi masa karatu na biyu ba a yi farga ba albarkacin yan jarida wanda su kuma yan jarida ku aikin ku shine fito da labari siyar da labari labari a duniya kuma idan za ku tashi ai kuna da hanyoyin ku na da turanci muce packaging yadda za ku kaddamar da labari to akwai provocative headlines da wato wani tsari na ajireshi wanda ko ya tsokani wani ko ya zaburar da wani ko ya tada hankalin wani kawai mu abin da aka ce mana ana zaune yanzu majalisa za ta gabatar da doka ba ma kujiri ake cewa ba za a yi dokar daidaita mata da maza a rabon gado ai ku ana fadar haka sai muka ji manyan malamai a minbari ba za mu yadda ba to alhamdulillahi abubuwa da yawa sun faru sakamakon wannan sai ya mana allura abinda kace ba a yi din sai aka yi muka karanta dokar muka bi hankalin mu yana kan rabon gado sai da muka zo kan daidai inda aka magana rabon gadon sai muka ga abinda aka ce shine mata ana bada shawara ko ana a ba su equitable share wato kaso na adalci shi kuma equity interpretation ɗinsa fassararsa zai koma ga al'ada ne ko addini lallai abinda za a yi shi a Kano kamar yadda malama ta faɗa ba lallai shi za a yi shi a Ikiti ba suna da tsarin su na al'ada wasu kuma sun fi girmama tsarin su na addinin da aka saukar a sama to muna da wannan abun a wannan abun sai muka ci karo da wata tsuntuwa manyan malaman mu sai muka sa su tabo mana sanatocin mu na arewa wallahi abun mamaki doka ta sha karatu biyu amma mafi yawan su kamar yadda comrade ya faɗa ba su san me dokar ta kunsa ba wannan da isnadi ingantacce nake gaya maka don ni da zuwa ga wanda ya tambayar zuwa ga shi wanda ya yi abin kai a takaice ma akwai wanda ma a cikin dariya da raha yake faɗa ya yi gwamna ya yi sanata yake cewa shi fa tunda yake bai taɓa karance constitution ɗin Najeriya ba kundin tsarin mulki na Najeriya
wanda ya bashi kujera
wanda sanadiyarsa ya kai wannan kujerar inda za
a hayaran shi zai kare
to saboda haka akwai wannan matsalar sannan abu na biyu kuma akwai rashin bayani bai ɗaya da rashin cancanta a duniyar malanta kullun akai maganar yin tsaftace harkan malanta ta hanyar dokar wa'azi da magana mu muna tashi tsaye mu taratsi wanda kuma babu abin da zai saita mu ya dora mu akan daidai irin a tabbatar da cewa wanda zai yi wa'azi ya kira mutane ya cancanci yayi ai makwabtan mu kiristoci ba haka suke ba akwai abin da suke kira impostors wanda suke sun zama fastoci ba bisa ka'ida ba baka je seminary ba ka zama fasto a wani dalilin to mu waye da waye a cikin malaman ku suka ce ku ne malamai akalla ma tukunna a cikin malamai ko kungiyar ku sun yadda kai tsaye fa sai dai ka tashi kaga kowa ya zama malami musamman yanzu lokacin media kuma da batun mutun shi yanci din wallahi naji dadin maganganun da comrade da kuma maganganun da barista tai amma damuwar mu kullun dai muna faɗa abin da yafi shafar mu ne yancin yana da fadi kamar shi a wannan nasidawo wanda shi aka rattaba hannu akai ya tabo bangarori daban-daban wa'anda musulunci yana da ta cewa akai duk abin da ya taba mai kyau dama akwai shi a musulunci kawai mu kokarin da za a yi mana a tabbatar da adalci sai wa'annan bangarorin su yi aiki kamar abubuwan da malama ta faɗa ba daidai bane ba ka auri macen da ba za ka iya rike ta ba shari'a ba ta yadda da wannan ba kuma gashi nan ma wani irin karfin iya magana ta Allah a cikin alkur'ani wa 'alal mauludi lahu sai ce rizquhunna ko abin da zai sa ta farin ciki ne in dai sai ta siye shi zai sa ta farin ciki dole kai za ka biya in ko baka biya ba sai an gurfanar da kai a shari'a to a gyara mana harkar shari'a ya zama babu cin hanci babu rashawa yaran alkalai a tabbatar da wanda suka cancanta ne suke yaran alkalai zaka samu alkali mai imani da kokarin sa da komai yayi abin da ya dace amma a samu wa'ansu azzalumai
ma'aikatansa
wa'anda shi bai ma san me ake ciki ba iya abin da doka ta ce masa yayi ya tafi wani lokacin kuma a samu wani alkalin shi ma yana da wani abu na abin da ya shafi harkar cin hanci da rashawa sai ka ga mace ta zo miskiniya an tatse ta akan wani mijinta shi kuma ya je ya bi ta wata hanyar yayi tasiri akan abin da karshe an cuce ta ashe kenan ita kanta shari'ar ya kamata a gyara ba in aka gyara shari'ar to yancin mace dama yana nan a ajiye wayannan abubuwan da gender and equal opportunity bill ta mai da hankali a kansu na daya wajibi ne a daidaita mace ku zan kawo su ba lalle a jera ba amma dai mafi muhimmancin su guda bakwai a daidaita mace da namiji abin da ya shafi harkar ilimi to wannan mu muna da shi dama a addini gashi nan duk inda aka ce namiji
idan ma ba rasa ta yi bai
wato hadda mace a ciki na biyu a ta fuskar lafiya dole tana da yanci ta fuskar lafiya akwai sharhihin sa aka na uku ta fuskar aiki to a ta fuskar aiki employment suka cewa kenan ko sun nassanta adadin wato kaso kaza bisa ɗari na ya dan kwanta mintin da na kwambiyu da karanta abun mukaddara an ce a ba su kaso kaza bisa ɗari duk wata ma'aikata da aka bu yauwa na
35% affirmative action ne ko
35 bisa ɗari to anan ita shari'a ba wannan kasan take kallo ba abinda take kallo shine amana a rike amana shin mace ce za ta iya yin wannan aikin yin aikin ba zai tozarta asalin halittarta ta mace ba da kuma ayyukan da shari'a ta dora mata na kula da tarbiyyar yara da kula da gida da kuma tsare mutuncin ta addini ba za ta zama barazana ga wasu ba in har aka cika wannan sharadin to in aka ce kaso 35 ma ya zama ba zai isa ba ko kuma su sai ma sun kai 50 shari'a ta yadda ba maganar wani yancin su da aka danne musu kawai ita shari'a wasu qualities take kallo ba wai kallo take na yawa ba shari'ar musulunci ba kallo take na yawa ba to kuma sannan idan ka kalli hatta tunda turawa su ne mudubi su ne super power a cikin su ne akwai super power su muke kallo su kansu in ka lura sai ka ga ba haka suke ba sannan abu na hudu a ba su a daidaita mace da namiji abin da shafi harkar siyasa yadda namiji yake da damar ya fito takara haka kamata haka mace take da dama sannan kuma yadda za a fadakar cewa a kada a nuna bambanci yanzu mun ga lokacin da Hillary Clinton ta fito da ita da Barack Obama suka fito takara ta zabe mun ji kalamai da aka dinga yi na fafutukan neman zaɓe wanda ke kira campaign da agitations da maganganu da sauransu abubuwan da bai huce dai mu abin da mu kanmu din muke ba daga ƙarshe kuma hukumomin da masu ruwa da tsakin da su ne suke sa halewa a zama shugabannin ai tun daga kafin ma a yi nisa manazarta da masu fashin baki suke cewa ba za su kyale ta tai ba saboda mace ce kuma abin da ya faru kenan saboda tana da wani tsari na halitta da Allah ya yi mata wanda in suka yadda suka huce wannan tsarin wanda Allah ya yi to kila manufofinsu ba lallai su cika ba ashe kenan ya nuna kenan a siyasa mace tana da iyaka
a gaida malamai kafin mu sallama da bakin namu za mu buga kusa akan dalilan da ke sawa a kawar da kai dangane da batun yancin mata da kuma matakan da za a iya dauka a addinance a al'adance da kuma hukumance domin iya rage wage gangibin da ke akwai tsakanin damarmaki da mata ke samu da ta iyaye maza muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijjani da Ustaz Abubakar Abdulsalam da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo sai Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne
kuma madalla da wannan ne muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
To a takaicin an ci gaba da gubza kazamin fada a safiyar jiya Laraba tsakanin sojojin Sudan da rundunar RSF a ciki da kewayen Khartoum babban birnin kasar Sudan bayan da wa'adin yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta na sa'o'i 72 ya kare. Dan shugaban Amurka Joe Biden Hunter Biden ya amsa aikata kananan laifuka biyu a wannan makon. Yayin da 'yan Republicans suka ce amsa laifin da ya yi ba zai hana su ci gaba da binciken shugaban kasar da iyalansa ba, 'yan Democrats kuma sun ce laifukan ba su kai waɗanda ake tuhumar tsohon shugaba Donald Trump da aikatawa ba. Sama da bakin haure 30 ne ake fargabar sun mutu bayan da wani karamin jirgin ruwan kwale-kwale da yake kan hanyarsa zuwa tsibirin Canary a kasar Spaniya. Ya nutse a jiya Laraba a cewar wasu kungiyoyin da ke kula da al'amuran bakin haure waɗanda suka soki lamarin Spaniya da Morocco.
Tuban sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kaimu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku da ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za mu zo ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Bob Bass. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum.